إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم شاهد وطن ذو القعدة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبل آية لدريه لأربعين دفقي wanda ya yi daidai da 29 ga watan March ga watan April shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Tafhimul Mutafahhim an mawqif Sadatul Malikiyya min al-Qur'anil Karim yau za mu tashi shafi na 67 daga ƙasa.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Thumma ja'a al-Bishr al-Mirisi.
Sannan sai Bishr al-Mirisi ya zo.
Wa kana abuhu yahudiyan.
Ya kasance mahaifinsa ba Yahude ne shi Bishr din.
Wa da'a ila al-qawl bi khalq al-Qur'an.
Sai ya yi kira zuwa ga ra'ayin cewa Qur'ani halitta ne. Ya yi kira zuwa ga me? Zuwa ga alƙawlu bi khalqil qur'an ra'ayin cewa qur'ani halitta ne
ma annahu lam yudrik al-jahm bin safwan
duk da cewa shi din nan fa bai riski jahm bin safwan ba
wa zalla yad'u ilayha nahwan min 40 sana
sai ya zamanto ya nace yana kira zuwa gare ta kwatankwacin shekara 40
na'am
an gane ko bishr al-birri din nan sai da yayi kwatankwacin shekara 40 yana kira zuwa ga cewa qur'ani halitta ne
wa yu'allifu fi zalika al-kutub
kuma yana tawallafa littattafan da ke goyen bayan ra'ayinsa ya wallafa littattafai da dama
unzur tarihu baghdad
ka duba tarihu baghdad mujalladi na 7 shafi na 65
wa lisanul mizan
ka duba lisanul mizan mujalladi na 3 shafi na 30 zuwa 31
thumma ja'at al-mu'tazila
to sannan daga baya sai mu'tazilawa suka zo
wa tabannu hadhihi al-aqida
sai suka kudurce wannan aqida su mu'tazilawa
wa da'u ilaiha
kuma suka kira mutane zuwa ga wannan mummunan aqida
wa nashadu fi nashriha
kuma suka nishadantu cikin yada ta
wa isha'atiha
wato ma'ana sun samu wani irin nishadi suna yin da'awan cikin kwanciyar hankali hankalinsu kwance suke ta yada wannan mummunan aqida
wa mimma zada fi nishadihim wa quwwatihim
daga cikin abin da ya kara cikin nishadinsu da karfinsu
annahum wajadu min khulafa'i bani abbas man tahammata
lalle sun samu daga khalifofi na bani abbas sun samu wanda ya rike aqidan da karfi
tahammata li hadhihi al-aqida
an samu daga cikin gwamnati khalifofi na Banu Abbas wanda suka riki wannan aqida da hamasa sun riki aqidan da karfi
wa dafa al muslimin
kuma suna ta tunkuda musulmi zuwa ga azaba duk mutumin da yace bai yarda da wannan aqida nasu mumuna ba sai su tunkuda shi zuwa ga azaba in ma kisa ko duka ko abin da ya kama da wannan
wa argabahum an at-ta'zib ala ta'zibin
kuma wato wannan hamasan su ya fadaitar da su akan azabtarwa
wa iza'i man ya'aba hadhihi al-bid'a
da kuma cutar da wanda yake yarda da wannan bid'a idan ka yi yarda da wannan bid'a na cewa qur'ani halitta ne kace kai a wajenka al-qur'ani maganan Allah ne saukake ne ba halitta ba to za su kama ka su cutar da kai kai wani lokaci ma har da kisa
kama hasala للإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله
كما يند يفارو كإمام بدرجة إمام أحمد بن حنبل kunga imam bin ambal babu irin wahalar da nisha ba akan cewa dole sai ya janye ra'ayinsa dole sai ya koma zuwa ga ra'ayin gwamnati ra'ayin gwamnati shine ra'ayi na bid'a ra'ayi mai cewa qur'ani halitta ne an gane ku
na'am
suka ce lalle sai ya janye in bai janye ba ba za su guce ba suna azabtar da shi
wa waqa'ati fitnatin azima
Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya masa rahama ya auka cikin fitina mai girma saboda wannan al'amari
walakin fi nihaya natarahu Allah
sai dai a ƙarshen al'amari Allah ta'ala ya taimake shi
wa khazala a'da'u
Allah ya tabar da makiyansa
na'am
a ƙarshen al'amari Allah ya taimake shi ya tabar da makiyansa ta yaya Allah ya tabar da makiyansa shi Imam Ahmad ya fito ne ya dauki makami Imam Ahmad ya hauka munbari ne yana ta zage shugabannin menene Imam Ahmad yayi an kama Imam Ahmad an sashi a kurkuku kusan ya kusan wajen shekara 20 a kurkuku kuma an kulle shi ana ta azabtar da shi da nau'i na azaba akan cewa ya janye amma kuma Imam Ahmad bin Hanbal yake yadda ya janye wato sarakuna daban-daban sun hau kan mulki wannan sarki ya hau Allah ya dauki ransa a sa wani ya hau Allah ya dauki ransa a sa wani ya hau har aka zo zuwa ga shugaba na ƙarshe daga cikin su shine wa al-mutawakkil an gani shi mutawakkil ya boye aqidarsa su mutane sun dauka cewa mutawakkil shi ma dan bid'a ne ashe mutawakkil shugaba ne dan salafiya ya boye aqidansa bai ga kowa ba lokacin da sauran sarakunan suka mutu mulki ya dawo hannunsa sai ya fito a mutum yana hawa kan mulki yace a gaggauta sakin Imam Ahmad bin Hanbal sa'annan kuma dukkan malaman nan na bid'a da suke zaune a fadin gwamnati yace duk ya kore su an gane kai haka ne ya kore duk malaman da malaman bid'a da ke zaune a fadin gwamnati yazo ya tabbatar da Imam Ahmad ya zama to shine malamin da gwamnatin musulunci ta yarda da shi kuma yace shi ba zai zabi wani malami ba sai malamin da Imam Ahmad bin Hanbal ya zaba mishi Imam Ahmad bin Hanbal duk malamin da aka kawo in za a bashi limanci ko za a bashi matsayin mai fatawa ko za a bashi wani babban mukami a gwamnati sai an kira wannan malami an kawo shi gaban Imam Ahmad Imam Ahmad ya masa interview idan ya masa interview ya ga cewa fa lallai wato yana da aqida mai kyau to sai ya ce ya ba da dama a dauke shi aiki a cikin gwamnatin musulunci amma idan ya ga cewa ba shi da aqida mai kyau ba to zai ce wani dan bid'a ne a kore shi saboda haka Imam Ahmad bin Hanbal shi ya zamanto ma'auni na gane wanda za a dauka aiki da wanda ba za a dauka aiki ba ina fatan gane wannan to da a ce Imam Ahmad bai yi hakuri lokaci mai tsawo ba da guje tunani da Imam Ahmad ya bi ka'ida na malaman bid'a yayi ta inkarul alami yana ta ainihin kiran mutane a fito a yi zanga-zanga ya kira mutane a fito a yi yaƙi a fito a yi kaza Imam Ahmad bai kira mutane a fito a yi yaƙi ba bil hasali ma manya-manyan malaman fiqhu na wannan zamani sun yi kira cewa a fito a yi yaƙi a lokacin da suka yi kira a fito a yi yaƙi Imam Ahmad ya kalubalance su ya ce da wani dalili za ku fito ku yi yaƙi wa'annan shugabanni na Banu Abbas ba su kafirta kufuran bawa ba kuma shi manzon Allah cewa ya illa an taro kufuran bawahan inda kun min Allah fihi burhan sai idan kun ga kafirci baro-baro wanda ya zama to kuna da hujja mai karfi a wajen Allah. To saboda haka Imam Ahmad ya kalubalanci malaman fiqh na ainihin Basra da suka zo suna gaya mai cewa su sun gaji da hakuri da wannan gwamnatin. Lokaci yayi da za a zo a yi fito na fito da wannan gwamnati na Bano Abbas, masu cewa ba a ganin Allah gobe kiyama, masu cewa babu ceto gobe kiyama, masu cewa babu azaban kabari, masu cewa manzon Allah bai bi hiraji ba, masu cewa alqur'ani ba maganar Allah bane, masu cewa ana fifita hankali akan hadisi. An gane ku? Mutanen da ke fifita hankalinsu akan hadisi ingantacce, to mutanen da ke da irin waɗannan miyagun aƙidu. An gane ku? Imam Ahmad ya ce wato ko da kun ce a yi fito na fito da su, lokacin fito na fito da su bai yi ba. Dalili manzo Allah ya ce illa an tarau kufuran bawahan. To yanzu ina kufuran bawahan nan? Wane ne ya tsaye musu da hujja? Wane ne ya kusan musu da shubha? Duk babu. Kuma a lokacin fa Imam Ahmad yana kurkuku. Imam Ahmad yana kurkuku, wanda Imam Ahmad a lokacin shi ya kamata ma ya motsar da mutane cewa a yi fito na fito da gwamnati don a fito da shi, tunda shi ne yake cikin kurkuku kuma yana fuskantar nau'i-nau'i na azaba. An gane ku? Amma saboda amana na ilimi, Imam Ahmad ya tsaya kan gaskiya har Allah ta'ala ya cece shi. Imam Ahmad ya tsaya kan gaskiya har Allah ta'ala ya cece shi. An gane ku? Har ya zamanto an samu ainihin shugaba wanda ya zo ya hau, wanda an ɗauka shugaban shi ma ɗan bid'a ne, yana hawa ashe shugaba ne basalafi. An fahimci wannan ku? To shi ne abin da ake magana a nan wajen cewa wa waqa'a fi fitnatin azima walakin fi nihaya nasarahullah. Imam Ahmad ya auka cikin fitina mai girma, amma ƙarshe dai Allah ta'ala sai ya taimake shi. Wa khazala a'da'ahu, kuma ya tabar da makiyansa. Na'am.
Fa amma al-Jahd bin Dirham fa qatalahu Khalid bin Abdullah al-Qasri.
Amma Jahd bin Dirham sai Khalid bin Abdullah Amir al-Mu'minin. Khalid bin Abdullah al-Qasri shine ya kashe shi, wanda shine Amirul Kufa.
Fi yawmi Eid al-Adha,
ya kashe shi ranar Eid al-Layya
sana 124,
wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na 124. An gane ku? A lokacin ne Khalid bin Abdullah al-Qasri ya kashe shi.
Wa amma al-Jahm bin Safwan,
kuma a kashe shi malamai na wannan zamanin su ne malamai na salaf, malamai na tabi'ai sun kai ƙaranshi wajen alƙali cewa akwai wani mutum ana kiran shi Ja'ad bin Dirham, kuma wannan mutumin yana kiran mutane zuwa ga wata mummunar aƙida. Saboda haka suna tuhumar shi da kafirci da zindiƙanci. Saboda wannan bawan Allah ya ce Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa alayhi salam ba, kuma ya ce Allah ta'ala bai riga annabi Ibrahim ya zama to Khalil ba, ya ce duk ƙarya ne. Kaga irin wannan magana zai baka mamaki ko? Kaga mutum ya fito fili ya ce duk mutumin da a ina aka samo cewa Allah ya yi magana da annabi Musa, duk mutumin da ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa kafiri ne. Ai in mutum ya zo wannan hankalin shi zai tashi, zai ce ina ganin ko kila mafarki nake, ina ganin kila babu wannan Qur'ani, anya wannan magana baya cikin Qur'ani. To mutumin da ya yi wannan magana zai sa ka fara shakka ma akan Qur'ani ko? Ka ce anya ko ba na karanta cikin Qur'ani ba, na fahimta cikin Qur'ani, na gani Allah ya yi magana da annabi Musa. Amma ga wani bawan Allah ya ce duk mutumin da yace Allah yayi magana da Annabi Musa kafiri ne domin ya kamanta Allah da halitta duk mutumin da yace Allah ya riƙe Annabi Ibrahim a matsayin khalil kafiri ne domin ya kamanta Allah da halitta in ka gaba da mutum irin wannan ya zaka yi a matakin farko kaga gashi babban malami ne gashi kila ya girbe maka kila ya kai shekara irin 70 din nan ya dade yana karantar da addini an gane wannan zai sa mutum ya fara shakka an gane ai to shine malamai gogaggu rasikuna fil ilm daga cikin malaman mu magabata suka kai karan shi suka ce suna tuhuman shi da kafirci saboda yayi inkarin wasu ayoyin alqur'ani aka tambaye suka faɗa sai aka sanya aka kamo shi da aka kamo shi aka gabatar da shi a gaban kuliya aka ce masa waɗannan malamai sun kawo ƙaranka suna tuhumanka ka ce alqur'ani ba maganar Allah bane ka ce alqur'ani halitta ne sannan ka ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba ka ce Allah bai riƙe Ibrahim a matsayin khalil ba kana da hujja aka tambaye shi ya kawo iya hujjar da yake da shi da yake malamai ne gogaggu suka yi masa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya a hankali suna mai tambaya sai da suka kai shi bango tun yana iya magana sai da ya kasa magana aka tambaye shi shin kana da hujja da za ka kare kanka ba hujja in baka da hujja ka janye yace shi ba zai janye ba an gane wannan ko kaga malamai sun kafa mai hujja da tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah Allah yana magana ko baya yi
yana yi
ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan har zuwa dai karshe wa kallama Allah Musa taklima ko kaga wannan nassi ne wanda baya karban tawili an kawo shi da maqulul mutlaq wa kallama Allah Musa taklima an kawo shi lidaf'i tawakkum bil majaz dan tunkude tunanin majaz ba majaz bane tabbas Allah ta'ala yayi magana da Annabi Musa matsar magana inda an ce wa kallama Allah Musa an yi shiru to kila zai iya daukan ihtimal sai aka ce wa kallama Allah Musa aka ce taklima ba tawili an gane wannan ko tawili ya gama karewa afa jona to saboda haka bayan an kawo mai hujjoji da nassoshi ga ayan da Allah yake cewa wattakaza Allah Ibrahim khalila shi kuma ya ce Allah bai riƙe Ibrahim a matsayin khalil ba ga nassu Qur'ani ya nuna Allah ya riƙe Ibrahim a matsayin khalil to kaga shi wannan bawan Allah zai yi kokarin yin tawili ne ya karkatar da lafazi daga inda yake to kuma zai yi tawili ne a gaban malamai gogaggu za su yi maganin shi an gane dama al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asali ana daukar magana ne akan haqiqa ba majaz ba saboda haka wane ne ya bashi dama ya karkatar da waɗannan nusus din daga haqiqa zuwa majaz in an bai tambaya yayi tambaya anan abu goshi can yayi tambaya anan abu goshi can sai ya zamanto sai da ya zamanto bai da hujja sai khala sai alhali yace to alhamdulillah kun gama aikin ku ni yanzu sai ku bar mana aikin mu yanzu alkalai za mu yi aikin mu shine alkalai suka aini aka saka yashi a kurkuku aka bashi sai ranar idi bayan sarkin musulmi amirul mu'minin wato ya gama sallar idi yana gama sallar idi me ya rage huduba ko sai ya hau kan munbari yayi huduba bayan yayi huduba daga cikin huduba sai yake cewa ayyuhan nas zaku taqabbalallahu dahayakum ya ku mutane ku yi layya Allah ya karbi layyanku fa inni mudahin bil ja'd abi ja'd bil ja'd bil dirham lalle ni zan yi layya da ja'd bil dirham li'annahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhiz Ibrahim khalila domin ya raya Allah bai riki annabi Ibrahim a matsayin khalil ba kuma bai yi magana da annabi Musa matsar magana ba to saboda haka da wannan magana ne ya sanya ba za mu yi layya da rago ba za mu yi layya ne da ja'ad bin dirham an gane to bayan ya gama huduba sai ya sauka daga kan munbari sai ya sa aka kamo ainihin ja'ad bin dirham ya kwantar da shi ya zabba hashi bi ma'ana ya kwantar da shi ya yi layya da shi an gane wannan hai to shine al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya ya ba mu labari a cikin nuniya wa li ajali zaba habit adil khalid al-qasri yawma rabayil qurbani iz qala ibrahim laysa khalilahu kalla wa la musa al-kalima dani shakara dahiyata kullu sahibi sunnati lillahi zarruka min akhi qurbani yace wa li ajali zaba habit adil khalid al-qasri yace saboda haka khalid al-qasri yayi layya da ja'ad ranan da ake yanka ainihin dabbobi na layya iz qala ibrahim laysa qalilan lokacin da yace ibrahim ba badadayin Allah bane kalla wala musa al-kalima dani yace kai annabi musa ma Allah ta'ala bai yi magana da shi ba Allah bai kusantar da shi zuwa gare shi ba ƙarya ne to anan me ya ƙaryata
qur'ani
ya ƙaryata doron nassin Al-Qur'ani to shi yasa kafircinsa kafirci ne wanda baya buƙatar tawili an gane ku shi yasa sai Ibn Qayyim ke cewa shakara zuhiyata kullu sahibi sunnati wato duk wani ma'abucin sunna duk wani ahli sunna ya gode ma wannan layyan wane ne daga cikin ahli sunna wanda ba zai yi farin ciki a ringa yanka irin wayannan mutanen ba irin wayannan zanadiqa din suna bukata a yankan su lillahi zarruka min akhi qurbani an gane wannan ku to kaga wannan shine abin da ya faru ga wannan bawan Allah ja'ad bin dirham
na
shine an gane ku
wa amma jahm bin safwan
amma jahm bin safwan ko ba
fa qatalahu salam bin ahwal
wato salam bin ahwal shi ya kashe shi
bi asbuhan
a can garin asbuhan
wakila bi marwi
an ce kai a garin marwa
sana
eh shekara
wancan shekaran
eh
wa amma bishr bin gayyas
amma bishr bin gayyas
bin al-marisi
eh bishr al-marisi
na'am fa akhadha fi dawlati ar-rashid
fa ukhidha
ukhidha na'am
an kama shi a cikin daula na harun ar-rashid
fa uhina min ajali maqalati
a cikin daula na harun ar-rashid an kama shi aka wulakanta shi saboda miyagun aqidunsa saboda miyagun aqidun da yake ta yadawa
wa kada ka farahu adadun min al-ulama
eh daga cikin aqidun da yake yadawa aljanna da wuta za su tsare nan gaba dan aljanna zai shiga aljanna dan wuta zai shiga wuta amma ba za su dawama a cikin shi ba idan sun zauna a cikin aljanna na wani lokaci ɗan aljanna daga baya jin daɗin zai ƙare haka nan su ma ɗan wuta kafirai in sun shiga cikin wuta za su shiga ne na wani lokaci daga baya azaban zai ƙare wannan yana daga cikin miyagun azaba a miyagun aqida na bishr bin qiyas ko bin qiyas al-marisi an gani daga cikin aqidansa kuma wato aljanna da wuta wato ba a riga an halice su ba sai nan gaba za a halice su an gani daga cikin aqidansa kuma qur'ani halitta ne daga cikin aqidansa ba a ganin Allah gobe kiyama daga cikin aqidansa Allah subhanahu wataala yana ko ina Allah yana ko ina babu inda babu Allah shine aqidan da sufaye suka yi ruku da shi suka gina aqidan wahdatul wujud cewa Allah subhanahu wataala yana ko'ina an gane ku shi ne yan tari suka gina aqidan komai Allah ne ina fatan gano wannan to wannan sun samo shi ne daga aqidan yan jahabiyya wanda idan muka duba cikin littafin ar-raddu ala al-jahabiyya na imamu ahmad bin hanbal za mu ga irin kikkiawar raddin da ya musu mun karanta ranan a karatu mu na asuba yanda imamu ahmad ya musu wankin babban bargo da ainihin hujjoji wanda ba za su iya kare shi ba an gane ku to irin wayannan aqidu na wayannan bayan Allah daga cikin miyagun aqidun su akwai kore sunayen Allah da siffofinsa sun ce Allah ba shi da sunaye Allah ba shi da siffofi gabaki daya an gane ku duk da cewa ga shi Qur'ani ya tabbatar da sunayen Allah Qur'ani ya tabbatar da siffofin Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yunhiduna fi asma'i ko to duk daga nassoshi karara da suka tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunayensa masu tsarki yana da siffofi to amma kuma abun mamaki wayannan mutane sun ƙaryata sunayen Allah sun ƙaryata siffofin Allah to raka ɗan jahiliya ba su yarda Allah yana da suna ba ba su yarda Allah yana da sifa ba an gane ku wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya da yawa daga cikin magabatanmu suka kafirta ainihin ɗan jahiliya saboda duk mafi yawan bid'o'in da ake samu ana samun bid'o'i ne cikin wasu abubuwa wanda ba Allah ba kaga misali ana samun bid'o'i da ya shafi aljanna da wuta kaga wannan ba Allah bane amma su ɗan jahiliya ba kai tsaye sun shiga gonan Allah ne kai tsaye suka zo suka nuna Allah ba shi da sunaye Allah ba shi da sifa Allah kaza Allah kaza Allah kaza ba a ganin Allah gobe kiyama Allah kaza babu wanda suka fara shiga gonan Allah a cikin ɗan bid'a da ɗan jahiliya shi ya sanya malaman sunna suka kafirta su malaman sunna sun yi rubuce-rubuce galiban in ka ga ce zanadika su ake nufi an fahimta ko
na'am
to saboda haka an kama shi a cikin daula na Rashid kuma an wulakanta shi shi Bashir bin Gayyad al-Marisi
min ajali maqalati
saboda mummunan aqidan shi
wa qad kaffarahu adadun min al-ulama
wato adadi daga cikin malamai sun kafirta shi
min ajali bid'ati
saboda bid'an shi amma fa yana kalmar shahada shin dama idan mutum yana kalmar shahada ya yarda kuma annabi Muhammad manzon Allah ne yana karanta alqur'ani yana kallon gabas yana kaza yana kaza zai yi ya zama kafiri yanzu Jahmu bin Safwan da Bishr bin Gayyas al-Marisi wayannan mutane ba sa kalmar shahada
suna yi
ba sa karatun alqur'ani
suna yi
amma kuma adadi daga cikin malamai na salaf sun kafirta shi ashe ko da mutum da kalmar shahada in ya aikata aiki na kafirci wannan baya hana kafirta shi to idan mutum yana kalmar shahada sai ya zo ya zaki annabi me matsayin shi
kafara
idan mutum yana kalmar shahada sai ya yi inkarin alqur'ani yace shi bai da alqur'ani maganar Allah bane ya kafirta idan mutum yana kalmar shahada su miliyan sai ya zo yace bai yarda da mala'iku ba kamar yanda yake shi a aqidar shi a Isma'iliya al-Fadiliya ba su yarda akwai mala'iku ba amma fa suna kalmar shahada to amma sun yi inkarin samuwar mala'iku shin wayannan musulmi ne amma suna kalmar shahada to in ka ce su ba musulmi bane da me za su shiga musulunci da me yake shiga musulunci za su shiga
kalmar shahada
kalmar shahada to in ka zo za ka kashe shi sai ce to me na ma sai ka ce mai ka kafirta yace akan me na kafirta sai ce saboda ka ce Qur'ani ba maganar Allah bane ko ka ce baka yarda annabi Muhammad manzon Allah bane ko ka ce baka yarda da mala'iku ba sai ce to tunda wannan shine laifi na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya shigo musulunci ko bai shigo ba da me yake shiga musulunci
kalmar shahada amma me fitar da shi
to saboda haka idan mutum ya fita musulunci ya zamanto ya fita musulunci ya yi inkarin wani abu to koda zai yi kalmar shahada ko miliyan koda zai yi kalmar shahada malali gashi tinkiya in dai har ya yi inkarin wani abu bai shigo musulunci ba an gane ku yanzu yan dariƙa yan haƙiƙa masu cewa kowa Allah ne wannan kaulan wahi da kafirai ne wa'annan to amma suna kalmar shahada kullum kila ma sun fika kalmar shahada irin yanda suke la ilaha illallah kai ba ka yin kokwatan shi amma kuma arna ne cikakku kalmar shahada su bai amfane su ba me zai shigar da su musulunci ke to ya ku jama'a aqidar da muke cewa mu Allah ne gaskiya mun gane kuskure ne mu ba Allah bane Allah shine wanda ya halice mu jama'a mun tuba daga wannan mummunan aqida na cewa kowa Allah ne haka gwanin jama'a muna inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce ba mu yarda da hadisi ba to tunda kun ce ba su yarda da hadisi ba to yanzu in suna son shiga musulunci su dawo su ce dole ne mutum ya yi aiki da Qur'ani da hadisi idan mutum ya ɗauki Qur'ani kawai ya ce ba ruwan shi da hadisi kafiri ne shi ko da zai daɗe yana kalmar shahada wannan kalmar shahada ba zai amfane shi ba an gane ku idan mutum yana kalmar shahada yana kalmar shahada amma kuma ya zo ya ce Qur'ani halitta ne me zai shigar da shi musulunci ya zai ce Qur'ani ba halitta ba ne an fahimta ku to wannan shi ne
tufiya sana 218
yaron su
hijiriya
hijira annabi na 218
walakin hadhihi al-aqida al-fasida lam tamut bi maqtali ha'ula
sai dai wannan aqida ba ta ciya ba ta mutu ba da mutuwan wayannan mutanen mutuwan wayannan ja'ad bin dirham jaham bin safwan da sauransu mutuwan su bai sa wannan aqida ya mutu ba
bal intasharat bainan nas
a aqidan ya yayi tsakanin mutane
bi sababi annal mu'tazila tabannatha
saboda sababin lalle mu'tazilawa sun kudirce shi
wada ajilaiha
kuma sun yi kira zuwa gare shi
kamar
mu'tazilawa sun kudirce wannan aqida kuma sun kira mutane zuwa gare shi to wannan ya sanya aqidan ya yayi
na'am kamar aslaft
kamar yanda na gabatar
faqtada al-amru ila tawdihi al-haqq wa nusratihi
to sai al-amri ya hukunta bayyanar da gaskiya da kuma taimakon gaskiya yanzu tunda dai har yanzu dai duk da cewa manyan malaman sun mutu amma kuma aqidan yana nan ana yada shi ya kamata a yi shiru a'a to yanzu al'amarin yana buƙatar a bayyanar da gaskiya kuma a taimaki gaskiya a bayyanar da gaskiya a taimaki gaskiya a fito fili a yi raddi ga duk mutumin da yake Qur'ani halitta ne ko duk mutumin da yake tawakkufi akan Qur'ani a fito a yi masa raddi a nuna mai wannan aqida ne na bid'a wannan ba aqida bane na ahlus sunna wal jama'a
nam faqayyada Allah ulama' al salaf
sai Allah ta'ala sai ya hore mana malaman salaf malaman magabata domin tsoratar da mutane daga wannan aqida
wa bayan al haqq fi zalika
da bayan gaskiya akan wannan
wa bayan al hukm fi man yaqulu bi khalq al qur'an
da kuma bayanin hukunci ga mutumin da yake cewa qur'ani halitta ne in ka ce qur'ani halitta ne ko da mahaifinka ne ya faɗa ko da dan uwanka ne duk wanda ya faɗi wannan sunan shi ne ya kashi ne kafiri an gano wannan ko babu wani maganar sassauci
a katabul
mu'allaqat tunda dai duk ana tare ka sai yanzu abin da ke cewa wai ana tare tunda ana tare duk ahlus sunna ne wai ga yama wanda ya faɗi wannan magana ahlus sunna ne ya ake gane ahlus sunna dama ana gane ahlus sunna ne kawai da gemu ana gane ahlus sunna da sa hannu a kirji ana gane ahlus sunna kawai da wando nisfu sa'a amma ya ƙaryata manya-manyan aqidu na ahlus sunna idan mutum gashi da gemu gashi da sifofi na ahlus sunna amma sai ya ce qur'ani halitta ne yace babu ceto gobe kiyama babu azaban kabari babu iraji annabi Isa ba zai dawo ba kaza 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 duk ya fada to wannan akida da ya fada ya fitar da shi daga me daga sunna Allahumma sai dai in ya zamanto yana da wani shubha wanda yake bukata a warware mishi Allahumma sai dai in ya zamanto shi ba dan bid'a bane shi Allahumma sai dai in ya zamanto ahlus sunna ne shi yanzu ya fada cikin wannan tarko ba tare da ya sani ba amma akwai matsalan fada ba a yi uzuri ga mutum akwai matsalan da ba zai yiwu a yi uzuri gare ka dan ka fada cikin shi ba zai yiwu a yi uzuri ga malami ya ce wai ya fada cikin shi ba cewa ba a ganin Allah gobe kiyama ba kana malamin sunna har ka fada cikin wannan mummunan aqida cewa ba a ganin Allah kai tsaye ba maganar wai iqamatul hujja irin wannan abu a fili yake an gane ko kuma a ce kana da awan sunna kai inkarin azaban kabari wannan baya bukatar iqamatul hujja a fili kowa ya san aqidar mu'tazila ne akwai aqidar da a fili ka san ba naka bane ina ba san gane wannan ko kaga mutum yayi inkarin hadisi yace shi bai da hadisi hujja bane amma idan mutum yayi inkarin dawowa annabi Isa ba da inkarin dawowa annabi Isa da inkarin ganin Allah gobe kiyama wanne ne yafi zabi wanne ne bai kamata a yi mutum uzuri ba inkarin ganin Allah wannan aqida ne dama tabbatacce nawa na mu'tazila mu'tazila a fili dama suke ba a ganin Allah gobe kiyama maganar azaban kabari maganar fifita hankali akan nasu aqidansu ne kun gane wannan amma dawowar annabi Isa wato aqida ne wanda bai bayyana sosai ba sai mutanen da suke da bincike sosai za su iya gano shi to irin wannan in dai babban malami ne wanda ya yi bincike ya daɗe a cikin sunna to ba shi da uzuri amma in yi ɗaya zamanto ƙila bai samu ya yi bincike ba yana da ƙarancin bincike a kan littattafan aƙida sai zai faɗa cikin wannan kuskure sai a ɗauko littattafan aƙida a nuna masa a ce dawo annabi Isa ijma'i ne na salaf ba a taɓa samun saɓani a kan shi ba in kaga wani saɓani ya zo ne bayan magabata da shekara ɗaruruwa amma babu wani daga cikin salaf ta kusa ko ta nesa da ya taɓa cewa annabi Isa ba zai dawo babu shi an gane sai dai a samu wani malami na sunna so ya samu zamiya akan wannan al'amari Allahu a'lam na'am
فكتبوا المؤلفات والرسائل المشتملة على الأدلة من الكتاب
يوم ما لمن سنة سربوا تعالي ولفا ولفي سربوا ترسائل ونسكوا شيء دليلي نكتاب وسنة
الرد على من يدعو إلى القول بخلق القرآن
كما الرد قوان ديك كيرا زوا كتشوا قرآني هل انت لي
وفي حكم إسلامي
دكما هو كنت مسلم تنش
نعم
شن شوان مجموع مسلمين كوا duk sun yi bayani akan hukuncin musulunci shi
ar-radd ala al-jahmiyya li ibn mandah naqalan min manhaj
imam malik duba cikin littafin ar-radd ala al-jahmiyya na ibn mandah an naqalto daga
manhaj imam malik
fi isbat al-aqida
sa'ud bin abd al-aziz
ad-da'jan
ma aqida sahab al-hasan fi al-quran
sura min jinan kamar da cikin musabbar karatu
sura min 20
a yi amfani da lokacin a yi tambayoyi wa alaikum salam jami'a ta riga mu'tazila zuwa ita kaga yan saki bayanin da aka fata an ce kalamun layi din nan wato bayan su ji hanbirin safuwan sun rasu da ainihin manya-manyan malamai da su ji arbin dirham sun rasu to aqidan ba ta mutu ba da mutuwansu sai kuma aka samu mu'tazila suka kudirce ta suka zo suka fara yada ta ka fahimta ku to su aka mu'tazila sun zo sun dauki aqidan alqaul bi khalqil qur'an daga yan jahmiya ne na
Eh.
Eh, kafa asali su mutazilawa sun riga asha'ira zuwa. Abul Hasan al-Ash'ari ya zauna tare da ainihin malamin sa shekara 40 yana koyon wannan aqida kuma yana bada kariya ga wannan aqida. Daga baya Allah ya gane da shi yazo ya bar wannan aqida yazo yana raddi ga ainihin aqidan. To shine aka zo aka samu aqida ta tsakiya ana kiranta asha'ira. Kaga ai ka duba da mu lokacin da yake cikin mutazilanci yana cikin tsantsan bid'an ne. To lokacin da ya fita yana nan tsakanin ahlus sunna da mutazila aka daki. An gane daga bayan sai zai bar wannan aqida gaba ɗaya kuma cikakken ahlus sunna ya rubuta littafin al-ibana. To wayannan aqidu guda biyu da mutazilanci da jahmiya idan Ibn Qayyim in zai yi raddin su yana kiran su jahmiya gaba ɗaya. Saboda dukkan su gaba ɗaya ba su gama barin aqidar jahmiya ba. Mutazilawa akwai abubuwan da sun bar aqidar jahmiya amma akwai abubuwa da yawa da ke tare da sunan aqidar. Su kuma ƴan asha'ira su ma sun bar aqidar mutazilawa amma akwai abin da ke tare da su na wannan aqida. Yasa Ibn Qayyim in zai yi raddi baya cewa ar-raddu 'alal asha'ira ko ar-raddu 'alal mutazila sai ce ar-raddu 'alal jahmiya. Kusa za ka magabatan mu ba littattafan da suka rubuta da wuya kaji an ce ar-raddu 'alal mutazila amma kaga Imam Ahmad yayi ar-raddu 'alal jahmiya, Imam Darimi yayi ar-raddu 'alal jahmiya, alhali kuma an san da mutazila ne. Allahu a'lam. Na'am. Na misra littafin da aka rubuta na ainihin muzakkirat tafsirat wanda ake amfani da shi a sanawiya dinmu wato manhajan ya samo asali ne daga asha'ira. Saboda haka wannan littafin muzakkirat tafsirat na asha'ira ne shi yasa akwai gyare-gyare a cikinsa. An gane ku? Ya kamata in har za mu karantar da muzakkirat tafsirat ya kamata a yi rubutu tatacce. An gane ku? Wanda za a cire wasu kurakurai daga cikin kurakuransu a rubuta wanda yake shine daidai. Saboda haka wannan rubutu yan asha'ira kusan duk abin da ya shafi tauhidi tun daga marhala na sanawiya tun daga mutawassita zuwa ga sanawiya har zuwa jami'a na Najeriya in dai za ka karanci aqida to aqidar asha'ira ake karantarwa a matsayin wai shine aqidar ahlus sunna wal jama'a. Aqidar asha'ira ake karantarwa a matsayin shine aqidar ahlus sunna wal jama'a alhali mu mun san cewa asha'ira yan bid'a ne. An gane wannan ku? Kina kaga ya kamata yan salafiyya yanzu su nemi haƙƙinsu a jami'a cewa lallai a jami'a ya kamata a gyara littattafan aqida. Haka nan a marhala na sanawiya a gyara littattafan aqida da ake karantarwa. Maimakon a ci gaba da karanta wannan littattafan za ga malaman salafiyya kuma su sai a ba mutum a ce ya karantar da tauhidi sai a ba shi tauhidi na asha'ira ya karantar wanda wannan kuskure ne mai girma. Allahu a'lam. Na wa alaikum salam. A sosai kuwa wannan aqida shine aqidar shi a layira al-qur'ani al-islami hangar shine kuma aqidar mutazila ta inda kuma suna nan sosai kuwa. Na'am. Washe yana mamaki ne. Shin har yanzu akwai masu wannan mummunan aqida na cewa Qur'ani halitta ne? So sai kuwa suna nan. Eh ba sa kiran kansu ƙoro-ƙoro. Ba sa cewa mu ƴan jahiliya ne. Ko mu ƴan mutazila ne ba sa cewa ƙoro-ƙoro su faɗa haka. Amma kuma wannan shine aqidar su. Kamar ƴan Qur'ani zalla ne. Suka ce musu ƴan ƙalaka su. Sai mu ba ƴan ƙalaka su bane. Kamar su wanne ne ƴan ƙalaka su? Ai su ne mutanen da ba su yarda da hadisi ba. Ba shi kiran ba. Shine. Dama shi ne amfanin karatun ai littafan firak. In ka karanci littafan firak, kana ganin wani malami wanda kira a masallacinku, kaje yana cewa Qur'ani halitta ne, amma ana kira shi malamin sunna, sai ka ja layi. Shi wannan malami da ya ce Qur'ani halitta ne, gashi kuma yana da awan sunna, ashe ba malamin sunna ba ne? Me yasa kace ba malamin sunna ba ne? Yace saboda ya ce Qur'ani halitta ne. Masu cewa Qur'ani halitta ne ai mutazilawa ne da jahiliya. Wane ya ce ba a ganin Allah gobe kiyama? Tare da wanda yake faɗin wannan ba a taɓa samun ahlus sunna da ya faɗa haka ba. Ba a taɓa samun wanda littafin ahlus sunna da aka rubuta wannan ba. Ashe kenan da ganin wani malami ya faɗi wannan koda yana da awan sunna mun san ba namu bane nasu ne.
Na'am.
Sai mu cire shi mu miƙa musu. Ba namu bane shi. An gane? To mutane da yawa ba sa karatu. Da ana karatu, da gaskiya cikin sauƙi za a yi gyara. Kaga irin abubuwan da muke faɗa a yi ta jin haushi. Wallahi da ana karatu da an gode mana. An gane? A ce wai muna matsawa malam wani, muna matsawa, amma nan gaba ba an yi karatu. Wallahi sai an gode mana. Saboda karatu ke maganin komai. Idan mutane ba sa karatu, za su yi ta kallon ƙoƙarin gyaran da kake kawowa, za su ga ba maɓarnaci kamar ka, ka takura wa malam wani, ka cika yin kaza, ka yi shiru mana. An gane ko? Da zarar karatu ya zo kuma Allah sarki malam wani, ashe ya gane cewa lalle muna cikin ɓata, lalle mun yi zurfi ne, yana so ya kwashe mu, ba mu gane ba. An gane wannan ko? Mu dinnan soyayya ya mana katutu ya lullube mu, kasa gane gaskiya. Ashe yana so ya cece mu ne daga halaka. Allah shi kiyaye.
Amin.
Na'am. Wa alaikum salam. Hadisi Ubada bin Samit bai ana Rasulullah. Ya mun kyauta da hadisi ne ingantacce. Sai ya zamanto burinka kudin ba Allah ba. Ya zama dama zuciyanka dama kudin ya kasa. Amma in ka yi don Allah sai aka baka wannan a matsayin riban kafa ba komai. Ka gane wannan ko? Ya shi ne. Kamar mun ƙata da littafin kalimatun lahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Duk mutumin da ya yi yaƙi dan kalmar Allah ya zama shi ne kololuwa to fi sabilillahi ne. To sai ya zama to ka yi yaƙi fi sabilillah. Sai aka baka ganima.
Riban kafa.
Sai ka amsa. Ka ga riban kafa. Amma ya zama to asalin tushen yaƙin a zuciyanka ba Allah. Dama ka yi yaƙin ne dan ka samu wani abin duniya. Sai aka baka. Yaya? To shi ne misalin wannan wanda ya karanta da Qur'ani sai aka bashi? Aka bashi ne? Aka bashi kwari da baka sai ya amsa. In ya zama to karantarwar ya yi ne dama a zuciyar shi ga a dalilin shi. Amma ya yi don Allah ne sai aka bashi wannan a matsayin riban kafa babu laifi. Na'am. Ai ga hadisi na nabi ce inna ahqqa ma yu'khadhu alayhi ajran kitabullah. Mafi cancantan abinda ake karban albashi a gare shi littafin Allah. To shine mutane a garin su ba sa daraja masu karanta da Alkur'ani. Wai irin a garin shi kaman Kaduna a ce ba a mutunta ɗaliban Kur'ani, sai ji labari Abuja nan ne ake mutunta ɗaliban Kur'ani, sai je nan dan ya samu abinci, ba wai ya je nan domin ya gina sunna ba. In ya je nan ba magana gina sunna, abinci kawai zai nema. Zai ga yarinya ta sanya ribbon, ta fito da gashi a waje ba dama ya mata inkari. Zai zo ya ga da uwa da yarinya gaba daya suna a sun zo karatu wajen shi, cinya a bude, an sa kaya mai shara-shara, shi dai ya karantar a ƙarshen wata a biya shi albashi. Shin wannan yana da uzuri? Wannan ba shi da uzuri. Ya je ya nemi wani aikin, inda irin wannan ne ya ga kuskure ba zai gyara ba, ya zama to ya je wajen ba don yin da'awa ba, ya je ne don neman kuɗi. To wannan neman kuɗi zai zama musiba a gare shi gobe kiyama. Akwai mutanen da ke haka, ce to in ka je Abuja ba ka ce Allah ya hana, ba maganan Allah ya hana, to da wannan ka je karki boko ma, ka zama malamin biology ko chemistry ka huta mana. Kana karatu ka saki baki kana kallon matan mutane. Wa'iyaz billah.
Akwai dako da sauransu.
Ga dako. Ka je ka yi dako. Yau in ana neman malamai ka je ka tsaya karantarwa tsakani da Allah. Ke je ki sa hijabi. Wannan kayan da kika sa haramun ne. Wallahi ba zan karantar da ke da wannan kayan ba. Ina ba san gane wannan. Dole ne sai kin bi ka'ida na musulunci sannan karantarwa. Ni wakilin Allah, wakilin manzon Allah ne, na zo ne nan karantarwa. In kun yarda da karantarwa na kala, kun ba ku yarda ba, in tafi ba ku wuce. Yaya?
Shi ne
mara, ba dole ba ne sai mutum ya karantar zai nemi kuɗi, akwai hanyoyin neman kuɗi da yawa. In dai za ka karantar, ba za ka iya karanta, za ka iya faɗin gaskiya ba, to tun da wannan karantarwar. An bayyana ku? Mutum ya tashi daga nan ya tai Abuja, wai ya je karantarwa, kuma nawa ne albashin? Duk da wannan kuɗin da kake yi, kake nema ɗin, bai kai albashin yan boko ba. Asalin yan boko in ka ji albashinsu, wani da zai baka 100,000, albashin shi miliyan 1,500,000. Kuma yana da alawa miliyan 5 duk ƙarshen abin nan, duk ƙarshen shekara za a ba shi upfront miliyan 5 ko miliyan 6 ko miliyan 10, ya danganci ƙarfin aikinsa. Kai sai ya baka 100,000 kai ta ƙafafa kana ganin ka samu kuɗi, amma ba za ka iya karantar da hakikanin abin da ka sani ba. To me amfanin wannan karatu? Bai da wani amfani. Wa alaikum salam. Makarantun boko da ake hadawa da Islamiyya. Akwai yanzu abin da yake faruwa, za ka ga makarantun boko wanda ake cewa Islamic Oriented School. Shi ne makaranta wanda za a yi shi boko da Islamiyya, ana karantar da boko sannan ana karantar da darussa na addini. To za ka ga wani lokaci sai a zo a fito a matsayin ɗan bokon kawai, a ce lokacin nan ba a so malaman addini su ce komai, sai a ce za a yi cultural week ko cultural day. To wannan cultural day ɗin za a zo a yi kowa zai zo da al'adar shi. Bahaushe zai zo a matsayin bahaushen shi na asali kafin zuwa musulunci. Bafulatani zai zo a matsayin bafulatanin shi na asali kafin zuwa musulunci. Inyamuri zai zo inyamurinsa na asali kafin zuwa musulunci. Bayarabe zai zo a matsayin bayaraben shi na asali kafin zuwa musulunci. An gane, za ka an zo da tsaraici ba hijabi. Bafulatani ya sa ɗan riga nan ga cibiya a waje da sauran mace, ga sauran ƙabilu kuma sun bar jikinsu a waje, ga al'aura sun bayyana da shi. Sai a ce wannan cultural week in kai magana ce kawai rana ɗaya ne kawai muna so ne mu nuna wa mutane a tunatar da yara su san al'adar su na da in ba a yin haka ba za a san al'adun ba in ka ce wannan haramun ne sai a ce ka cika tsanani sai a fara jin haushinka shin ya halatta mutum ya yi shuru a kan irin wannan barna shin ya halatta a ringa yin wannan cultural week din haramun ne wannan cultural week din kuma yanzu abin mamaki makarantun boko wanda za ka ɗaliban ilimi su ne suke jagoranci ana yin cultural week wallahi ana yi a tudun wadannan ana yi ni akwai wanda ya ban mamaki wallahi malamin hajja ne wallahi sai na ga gashi nan hadda kiɗa wallahi hadda kiɗa da rawa da kiɗa da rawa to kuma irin wannan makaranta an gina shi ne fa wai domin kishin addini don kada mu ringa ɗaukar ƴaƴanmu muna kaiwa wajen ƴan mission kan zo su canza mana al'adar ƴaƴanmu daga al'ada na addini zuwa ga al'ada na Yahudawa ko Nasara to sai gashi ana shigo da al'adar Yahudu da Nasara a cikin makarantun da ake cewa Islamic Modern School an gane wannan ko ga duk wannan matsala ne wanda ya kamata a lura da shi shi musulunci in za ka yi kai gaba ɗaya in ba za ka yi ba to ka bar shi kudu kulu fi silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaytan na mutum zai yi sallah zai je wancan sarki ai tunda ya riga ya yi wancan sarki dan yayi wancan soso da sabulu ai kariya mishi alwala ya kariya ne bai taba alwala mutum ya riga ya wancan janaba daga baya kuma sai yana so ya wancan soso da sabulu ya cuɗa ya cike shi me zai kariya mai alwala cikin wannan hali taba zakarin shi in kai cikakken ba malike ne malikawa suna da ra'ayi guda biyu akwai ra'ayin da ke cewa in ka taba zakarinka ko ka ji daɗi ko baka ji ba ya kari akwai kuma ra'ayi na biyu in ka taba zakari lilazzatin saboda jin daɗi ka taba saboda jin daɗi shine ya kari wannan shine mazhaban da ya fi rinjaye a cikin wannan matsala din to kaga idan wannan mutum bayan ya yi wankan jalaba sai kuma ya yi wankan jin daɗi wanka na soso da sabulu sai ya cuɗanya jikin shi kai har ma ya taɓa zakarinsa amma ba don jin daɗi ba yaya ba komai alwala bai karye ba yana idar da wanka kawai ya je kabbara sallah in limami ne ma ya shiga gaba
insha Allah
subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.